بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أمنا بركة سادوا أولا يمتشينا رانا جمعة wanda shine 17 ga watan Rajab shekara ta 1446 bayan hijiran Ma'aki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi yazo daidai da 17 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya. Mun haɗu a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan da ke nan bayan tsohon Illan Bank jiyari a nan cikin garin Bauchi, domin ci gaba da karatun da muke yi na mako-mako a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muktasaru Abdurrahman al-Akhdari fil ibadati ala madhhabil Imam Malik, littafin nan da aka fi sanin sa da Ahlari. Wannan shine dai kasance darasin mu na 27 a cikin littafin. A darasin da ya gabata, idan ba mantawa, mun shiga cikin fasalin da ke magana akan sharuɗan sallah, faslun fi shurutis salah. Kuma lillahi alhamdu mun fara tabawa, muka karanta shurutu sihhatis salah. Lokaci ya cin mana, muka ce za mu yi alƙawari mu ɗora idan muka dawo sati mai zuwa, kuma gashi Allah ya dawo da mu cikin lafiya da imani. Muna fata Allah ya ƙara mana kyauta akan wanda ya yi mana. To, ci gaba da karatun shine su'al na biyu ga wanda suke da littafin hannunsu, za ga shine shafi na 33. Shafi na 33 Malam yace, su'al tambaya, ma hiya auratur rajuli, menene al'auran mutum namiji? Ina nufin a yayin da mutum zai yi sallah, to ina ne iyakacin al'auransa wanda ake bukata dole ya rufe wurin kafin sallarsa ta inganta a matsayin ya rufe al'auransa? Tunda yana daga cikin sharaɗin ingantan sallah, satrul aura shine ma lamba na hudu a cikin jerin sharuɗa. To shine ake tambaya, to shine mutum namiji ina ne kadada, ina ne iyakan al'auransa, ta yadda idan ta bayyana a sallah to ya bata sallarsa. A wajen bada amsa yace, jawab amsa, wa auratul rajuli ma baina surrati ila rukba, yace al'auran mutum namiji wato shine abin da ke tsakanin cibinsa, shine as-surra ila rukba, zuwa guiwansa. Don haka kenan daga cibin mutum zuwa guiwa hakika al'aura ce, ta yadda idan mutum na sallah wannan wajen ya bayyana to hakika ya bata sallansa, in har ya zama da gangan yayi yana sane kuma yana da ikon da zai iya rufewa bai rufe ba, to sallah ta riga ta ruguje ta rushe sai an sake ta. Don haka wannan shine wato abin da ya shafi iyakaci na al'auran da namiji a yayin da zai yi ibada. Don haka kenan duk wani abin da za a rufe koma bayan daga cibi zuwa guiwa, wannan yana babin istihbabi ne, ma'ana cewa haka din mustahabbi ne. Idan mutum yayi zai zama ya zo da siffa take mafi cika, amma dai abin da yake na dole na lalura shine wato suturce abin da ke tsakanin cibi zuwa guiwa. To, wannan dangane da abin da ya shafi al'auran da namiji kenan. Malam yace, su'al tambaya, wa ma hiya auratul mar'a, ita kuma mace me al'auranta a lokacin da ta zo sallah, da ina ake so ta suturce ta rufe, ta yadda dai kasance idan ya bayyana wato an samu tseko a sallanta kenan. Amsa ya ce, wal mar'atu kulluha aura, ita mace dukkan jikinta al'aura ne, ma adal wajha wal kaffain, in banda fuska, shatin fuska haka da kuma tafukan hannayenta guda biyu. tare da cewa dai wasu kace ba wai iya tafukan hannaye ba hatta tafin kafa ma. To amma dai magana na gaskiya shine tafin hannu shine ake nufi anan, wato akai istithna'in sa ya zama exception daga abinda aka ce dukan al'aura ne aka waro, aka ce in ban da fuska da kuma abinda ya shafi tafukan hannaye guda biyu sune kadai wanda koda tana sallah sun bayyana, to ba zai zama sun rusa sallanta ba bayyanan su. To ci gaba da karatun kafin mu ciyo sharhi. Yace tambaya hal tukrahu salatu fi sarawi, shin makaruhi ne yin sallah a cikin wando, ma'ana mutun ya kasance iya wando zai sa yayi sallah da shi, makaruhi ne yin haka ko kuma daidai ne ba matsala? Jawab amsa wa tukrahu salatu fi sarawi, yace tabbas makaruhi ne, abin ki ne a shari'a, ba a so ba a ce mutun da iya wando kawai zai yi sallah a jikinsa. Illa idha kana fawqaha shay'un, sai in ya kasance a sama da wandan akwai wani abu na riga kenan, saman wandan, saman jiki, tunda an san wando ai ta kasa ake daurawa, to ta saman jikin ya kasance akwai wani abu da ya suturce jiki bayan kasancewan akwai wando tare da kai. To wannan karatun da muka fara tunda maganan al'auran namiji da kuma karewarsa akan maganan wato sallah da wando shi kadai, shine nake so kafin mu ce mu dan ƙara bayani dangane da abin da ya shafi al'auran da namiji, kamar yadda mallan ya ambata mana shi daga cibiya zuwa guiwa. Me yasa aka ce shi kansa cinya wato yana cikin abin da ya shafi al'aura? Kasancewar cinya a matsayin sa na makwabci ga al'auratul mughallaza, ma'ana al'aura na haƙiƙan na zahirin, to wannan yasa makwabtaka da ita yasa shi ma ya samu wani alfarma na asuturce shi domin kaiwa zuwa gare shi kamar isa ne zuwa ga asalin al'aura. Ta yadda idan mutum ya shiga gida, ai ba iya gidan bane, akwai dakunan a gidan, don haka a yanzu ba a so ma a kai zuwa ga dakin ne ake ce gidan ma kar a shiga, don haka shi matsayin cinya da wannan kewayen da suke daga cibi din zuwa guiwa, wato a matsayin kamar farfajiyan gida ne, su ne kamar gindin gidan kenan. Ta yadda wato dakin da ake kwana bedroom shine yake a matsayin al'aura din, ta yadda ba a so ma a shiga gidan ballantana a isa zuwa ga dakin da har za a samu inda mutum yake. Don haka kenan kasancewan su makwabta ne ga shi al'aura yasa suka zama su ma al'aura, musamman yayin sallah. Saboda haka lallai dole mutum ya kula ya tabbatar cewa wannan wurin ya samu sutura, matukar yana da iko na yin haka din, domin za ta iya ya zama mutum ya rasa iko, kamar yadda bayani da ya zo a nan gaba, mutum bai ma da abin da zai sa ko da iya cibi zuwa ga wani ya iya rufewa ya suturce, to shi a matsayin sallarsa ta ya za ya yi sallah? To dangane da abin da ya shafi ita kuma mace al'auranta, aka ce dukkanin jikinta al'aura ne, ta yadda idan za ta yi sallah ba a so ta bar ko ina a bude, tun daga saman kanta har zuwa wato kan babban yatsanta ta kasa kenan. Don haka wajibin mace ne idan za ta yi sallah ya kasance ta lullube gaba ɗayan jikinta tun daga sama har zuwa ƙasa. To wannan me ya same shi? Tun daga sama har zuwa ƙasa, ta yadda idan aka samu wani waje ya bude, to lalle zai iya lalata mata sallah ko ya rage ladan sallan ko kuma ya kasance ya rasar mata ma da sallan gaba ɗayansa, ta yi barin sallan ta kenan. To a nan wurin akwai hadisai da yawa da suke karfafan wannan magana. Da farko kafin hadisai akwai ayoyi. Allah subhanahu wata'ala yana ba da umarni al-Qur'ani mai girma, yana cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya ku ƴaƴan adam lallai ku yi kwalliyan ku lokacin da ku zo kowane irin masallaci. Shi ko kwalliya an sani mutum ba zai yi kwalliya alhali yana nan zigidir ba, dole sai ya sa tufafi, tufafin ne yake zama kwalliyan da kuma wasu abubuwan da za a makala sai zama mutum ya fito wato a kama mai kyau a yanayin da za a yaba. To don haka kenan dole mutum ya sauce al'auransa yayin da zai gana da mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala. To don haka dangane da abin da ya shafi hadisai kuma, akwai hadisin Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda, da yake cewa salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi thawbin wahidin mutawashihan bihi, wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi salla da riga, ma'ana da tufafi guda ɗaya da ya ainihin nada jikinsa da shi gaba daya gashi ko wannan hadisi ingantacce ne al-Imam al-Bukhari da Muslim duka sun rawaice shi don haka kun ga shi wannan hadisin yana mana bayani akan abin da ya shafi sutuci al-aura da kuma kasancewar mutun ya zama ya ainihin boye ita al-aura din ta da burata bayyana bayanin da yake ibada yake tsaye gaba ga Ubangiji subhanahu wataala. Hadisi na biyu hadisin na Ummu Salama ɗaya daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tace ta tambaye manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi tace atusalli almar'atu fi dir'in wa khimari wa laysa alaiha izar ya rasulullah mace za ta iya salla a cikin himar da riga kawai ba tare ta sanya wani mayafi da ya rufe kanta ba kala sai annabi yace idza kana dir'u sabighan idan har ya kasance wannan abun da ta sa na mayafin ya zama yana da wayalwa wadatacce ne mai fadi sosai yughatti zuhura qadamaiha wanda zai kai ya rufe har zuwa abun da ya shafi kafafuwanta har zai rufe kafanta har kasa to wannan babu laifi idan tayi sallah da shi. Don haka kun ga wannan hadisin shi ma hadisin Abu Daud ne yana tabbata mana cewa wajibi ne lalle duk mai sallah ya tabbata ya sutura jikinsa musamman su iyayen mu mata ta yadda idan aka yi kuskure aka bar kafa a waje bai zama alallube shi ba ta hanyar sa safa ko ta hanyar a sauke tufafin ya zama har kasan ya rufe to lalle zai zama akwai naqasu a sallan su ko da yaushe ta yadda sallan ba zai zama mai cikakken lada ba. Hadisi na uku hadisin Abu Huraira dai Allah ya kara masa yadda yace annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid kada ɗayan ku ya dai sallah da tufafi guya ɗaya a cikin sa ya zama iya riga ne kawai ko iya wando ne kawai a cikin ka laysa ala atiqihi minhu shay'un kuma ya kasance tufafin da yake jikin ka sai da zaka yi sallan ya kasance ya ratsa saman kafadan ka koda kafada ɗaya ne kar ya zama babu wani abu na tufafi da ya hau saman kafadan ka sai da zaka yi sallah a matsayin ka na ɗan namiji kenan wannan su ko mata kun ga ba maganan kai wani abu ya hau kafada bane tun daga sama ne daga gashin kai har zuwa ƙasa ake so a rufe. Da haka wannan hadisi da makaranta yanzu na Abu Huraira Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaita haka na Imam Ahmad ibn Hanbal ya kawo a cikin Musnad nasa. Da haka yana amfanar da cewa wajibi ne mutum ya zama ya sa sutura guda biyu sai in ya zama babu iko bai da shi to wannan ya zama min babu darurat an yafe masa nauyi ya sauka akan sa amma in dai akwai mutum ya sa iya riga ya sallah da shi ba wando matsala ne mutum ya sa iya wando ya sallah da shi babu riga shi ma ba daidai bane don haka dole ya kasance akwai riga da wando ta yadda zai suturce mutum alƙalle daga cibin sa zuwa guyuwa. Na hudu daga cikin hadisai hadisin Buraida ne Allah ta'ala ya yarda da shi shi ma ɗaya daga cikin sahabbai ne yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu fi lihafin wahidin manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana mutum ɗa namiji yayi sallah da mayafi guda ɗaya tunda kun san da su ba sa dinki mayafi ne kawai mutum zai daura ta kasa a matsayin kaman zani wanda suke cewa gyauto sannan kuma mutum ya samu wani mayafin sai ya daura ta saman sa ba dinki to shi yasa annabi yake cewa kada mutum ya dai sallah da mayafi guda ɗaya a jikin sa la yatawashahu bihi musamman ya zama tufafin ba zai kai ma har mutum ya lulluɓe jikinsa da shi gaba ɗaya wa tufafin ba shi da faɗi wa naha an yusalli ar-rajulu fi sarawilihi sannan ma'aikin Allah ya hana mutum ya yi sallah da wando shi kaɗai ya zama iya ƙasa kawai ya rufe banda sama wa laysa alaihi rida'un ya kasance mutum babu wani mayafi tare da shi da zai rufe ta saman jikinsa lallai ma'aiki ya yi hani akan waɗannan abubuwa guda biyu kada mutum ya yi sallah da iya mayafi ɗaya kawai sannan kada mutum ya zama ya yi sallah da iya wando a jikinsa ba tare da ya samu abun da zai rufe saman jikinsa da shi ba irin dai yadda malam ya istinbath ya fitar da hukunci muka karanta shi yanzu nan. To wannan abun da ya rage mana shine mu tambayi kanmu idan ya kasance mutum ya sa tufafin riga ne da wando kuma sai ya zama tufafin nan nasa shaffaf wato wanda yana showing yana wato transparent kaya ne wanda daga wato mutum zai iya hango ainihin jikin mutum ana iya shaida ma kalan pattern sa saboda ba kaya ne mai kauri ba yana showing to ya matsayin mutum yayi sallah da irin wannan koda kuwa gashi a jikinsa yana jikinsa rigan ko wanda to lalle hakika wannan shi ma hukuncin sa daidai yake da babu, domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi da yake bayani cewa wato a ƙarshen duniya da a samu wasu mata kasiyatun ariyat. Kun ga abubuwa ne guda biyu masu cin karo da juna, ma'anan kasiyat ma'ana wanda suke sanye da tufafi, amma sai yace ariyatun kuma asrara suke. An sa tufafi kuma ana tsirara, ma'ana kenan tufafin bai amsa sunan tufafi ba, kasancewansa ko matsatsaye ne ko wanda yake nuna suran jiki ko kuma ana ganin ma yana bayyanar da fatan jiki. Don haka gashi an sa kayan amma kuma tsirara ake. Don haka kenan idan har mutum sawa'un namiji ne ko mace suka sa tufafin da lalle gashi ya bi kan jiki tun daga sama din ya hau kan kafada, sannan kuma ya rufe daga cibi har zuwa gwiwa din har zuwa kasa ma din mata ne, to amma sai ya kasance daga nesa ana daga waje ana iya hango jikin fatan su, ya zama duk wani surun jiki yana bayyana, to hakika wannan bai zama tufafi ba da shi da babu duk daya. Don haka lalle dole ya zama tufafin wanda zai suturta al'aura ne, domin ma'anar tufafi shine ya tsara al'auran mutum daga ganin wasu wanda ba shi ba. In ya zama ba zai haka wato bai amsa sunan tufafi ba, saboda haka dole a kula da wannan. Kar ayi wa Allah wayo ko dabara a ce ai an sa din amma kuma gashi yana showin yana nuna alamun halittar jiki. To saboda haka jama'a lalle hakika dole duk mai sallah ya kula da wannan, musamman wannan fa yafi karfafa ne akan wanda da suke sallah, wanda suke sallah a daki a gida. Misali mutum ya rasa sallan asubahi ko dai wata daga cikin salloli, to da ka samu wasu kawai sai mutum yayi sallan sa yanda ya ga dama, watakila ya tashi kawai sai ya zaka sai ya jawo jan labiya dama tana hanga ne kawai ya sa yayi sallan sa, watakila babu wani tufafi a jikin sa, to wannan in mutum yayi haka ya aikata abin da yake nan makaruhi, ko da dai sallan sa ta yi amma dai ya rage wa kansa yawan lada, ba zai samu cikakken ladan da ya kamata a samu ba. Kari akan wannan, wanin kuma sai ya zama yayi sallan ne da iya wata dogon wando, misali ba ma komai a jikin sa. To anan mun zo fagen bayani akan idan kuma ya zama single yace ne fa irin best din nan da mutum dai sa, sai ya zama bai rufe masa dantsan sa ba, iya kawai dai lalle ya hau kan kafada dama da hagu, to shi wannan ya matsayin sa. To a gaskiyar magana shi ma ya halatta ai sallah da shi, domin me ai yana suturce abin da ake bukata ya suturce, kai dai kawai damatso ne ba su shiga su samu sutura, amma kirjin mutum yakan zama a suturce, haka nan har zuwa cikin sa da cibin sa duka da su kasance a suturce, bayan fa da wando fa kenan da ban nake fada. Don haka kenan mutum lalle babu laifi zai iya sallah da hatta base ko singlet matukan da yana da tsafta da tsarki, babu wani abun da yake jikin sa na dirsa, wannan ba wata matsala. Saboda me? Wato shi suturan ya hau kan kafada. Tare da cewa ina ta wannan bayanin mu fahimta shi al'amari na sallah al'amari ne wanda yake da girma a gun Allah subhanahu wataala. Bawa ya san cewa sadda zai yi sallah sawa'un nafarilla ko na nafila, yana tsaye ne gaba ga ubangijin sa mahaliccin sa, ta yadda ake so yayi duk wani abun da zai na girmama Allah, na nuna sanin muhimmancin abun da yake yi. Don haka makaruhi ne a ce an yi sallah hatta da singlet din, amma dai muna fadin in akai din yayi, amma dai ba haka aka so ba tsakani da Allah, ko da kai kadai ne a ɗakin ka ba mai ganin ka, to ai Allah din na ganin ka, kuma dan shi kake sallah, ka kyautata yanayin haduwanka da shi domin ka nuna wa Allah cewa ka girmama haduwanka da shi, ba ka dauki abun kawai a walakance ko kuma wani abun da bashi da muhimmanci ba. Saboda haka lallai mu gane cewa musulmi ya dace sadda zai yi sallah ya tabbatar cewa ya cika duk wasu sharuɗa na sallah da sunnoninta da ladubbanta da wajibanta, ta yadda mutum da ya samu lada cikakkiyar ladan da ya kamata a samu idan aka yi sallah. Sannan kuma lallai mutum ya nisanci duk wani abu da zai ja masa tawaya ko raguwar lada a yayin da yake ibadansa, domin wannan sallah ita ce jarinka, ita ce farkon abin da za a fara bincika a cikin ayyukan mutum. In ta yi kyau, to ana sa ran sauran ayyukan ma da su sha da aka tsallake ba tare da an tsananta maka hisabi ba. To don haka duk wani abu da zai kyautata sallah ya kamata ka yi ruko da shi, ka bi wannan sababi din. Kuma hatta ma ba iya kai ka yi sallah a daki ko da wani ba, hatta masallacin da za ka yi sallah yana da kyau a matsayinka na musulmi da ka san muhimmancin sallah ka riga zaben wani masallaci ne. E tabbas ya halatta ko da dan bid'a ne kai sallah a bayansa kuma sallan ka tayi, kai ko da boka ne in baka sani baka bi sallah, sallan ka tayi sai lokacin da ka sani ne ka ganganta bin sa, to daga lokacin kuma baka da sallah na shi wanda kai din, saboda yanzu kana sani ka bi shi. To abin da nake so in ce mana shine ba laifi bane mutum ya rika zaben masallacin da ya kamata ya yi sallah, ba mamaki masallaci kaza irin limamin da suke da shi limami ne wanda babu nutsuwa a sallan sa ko da kuwa ahlus sunna ne amma kuma sallan burburi ne a yi shi yanzu a gama ba abun da ake cewa khushu'i da huduri to irin wannan kaga ba za ka yi gangancin ka je kawai ka ba da sallan ka a yi maka jan da ake cewa wai jan fijore ko yawa juyawa ɗaya an gama shi ya kware a sallan yanzu dauka ɗaya zai mata an idar kenan kai inda zai zama akwai nutsuwa akwai cika duk wasu abun da yake na rukunai da wajibai kullun mutun ya rika dauka ita sallan nan kamar wani tufafi ne da mutun zai saye ta mai tsada yanzu ka auna ka gani kai ne ka je kasuwa ka sai yadinka da ya kai naira 100 ko 150 misali ai ina ganin idan ka ce yadi ya kai wannan kudin ai ya isa daraja ko don Allah za ka yi gangancin wannan yadin naka mai tsada ka dauko ka ba ma wato telan da yake dan koyo ne ko ya yake shi yanzu ka gan kai wannan kai ba ka cika bar rankali kuma kai ma ba za ka yadda ba saboda yadi ne mai tsada kana jin tsoron karfe ya lalata maka yadi ka zo ka kasa jin dadin kayan ko bayan hantinka to saboda haka ita ma sallah haka take ya kamata ka nema mata direban da yake kwararre ta yadda ka tabbata cewa ya san tsarin sallan kuma ana yin sallah yadda ya kamata gurgurdan iko daman cika maki wato ai abun 100% sai Allah amma dai ana kwatantawa to haka ya kamata burga dauka kamar yadi ne karka je ka ba mu dan koyo wanda zai bata maka yadi nemi kwararren tele ka bashi dan ka ji dadin sa kayan haka ita ma sallan nemi kwararren direba ya jaka domin a samu cikakken lada domin sallah tana bace daga liman ne don haka lalle mu kula da wannan zamu je karatu mu koma littafin yace ma hukumu man tanajjasa thawbuhu menene hukuncin wadda tufafin sa ya samu najasa ya zama tufa wato najasa ya taba jikin tufafin ka sawa'un fitsari ne ko ba haya ne ko dai duk wani abu ne yake najasa da ya taba tufafin mutum to me hukuncin mutum idan tufafin sa ya samu najasa abun ba da amsa yace man tanajjasa thawbuhu duk wanda tufafin sa ya samu najasa walam yajid thawban ghayrahu ko bai samu wani tufafin na daban da zai sa ba ya canza wannan da ya samu najasan walam yajid ma an yaghsiluhu bihi ko bai samu wani ruwan da zai wanke wanda ya samu najasan da shi ba babu ruwa a kusa da har zai wanke wannan mai najasa din aw lam yakun indahu ma yalbasu ko kuma eh akwai ruwa din kuma akwai sanadarin da za a wanke najasa din sai dai idan ya cire dan ya wanken bashi da wanda zai sa a madadin wancan sai dai ya zauna tsirara to idan haka ta faru hatta ya gisela wanda zai samu dama har ya wanke shi wanda ya samu najasa din bashi da wata da zai sa a madadin wannan kafin ya wanke ya bushe ya dawo da shi jikinsa to ya zai yi wa khafa khurujal waqti kuma gashi nan lokacin sallah yana dabbe kuta yana din tsoron kada lokacin sallah ya kare an kusa zuwa karshen lokaci mallam yace hukuncin wannan in har ya cika wadancan sharuɗan na ba kaza ya rasa kaza sallah bi najasatihi to yayi sallah da najasan sa kawai babu wani matsala sallan sa kuma tayi ta inganta har agun Allah abu na gaba yace hal ya hillu ta'khirus salati li adami at-tahara shin ya halatta mutun ya jinkirta yin sallah har lokacin ta ya fita saboda rashin tsarki bai da cikakken tsarki a tare da shi amsa yace wala yahillu ta'khirus salati li adami at-tahara ba shi halatta ga mutun ya jinkirta yin sallan farilla saboda wai ba shi da tsarki ko a jikinsa ko a tufafinsa wa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka da gangan yana ganin ga lokacin sallah zai fita bai sallan akan lokacin ta ba saboda wai bashi da tsarki faqad asara rabbahu mallan yace hakika wannan ya saba wa mahalicinsa ubangiji subhanahu wataala saboda haka karatun a nan shine wato sadda ya kasance mutun ya samu najasa a jikin tufafinsa wani abu na najasa ya taba sawa'un fitsari ko ba haya ko dai makamancinsa kuma sai ya kasance bai samu daman da zai iya kawar da shi ba kuma ga lokacin sallah ya kuntata lokacin ya kusa fita ya kusa karewa to wannan abin da yake wajibi akan sa shine yayi sallah da wannan tufafin nasa mai najasa saboda me shi tsarki sharadi ne da ake bukata guda biyu kafin a dora mutun yin sa na farko ka tuna kasancewa ma akwai wannan najasan in baka sani ba kai sallan ka ga sallah ta inganta ba komai na biyu kuma ya zama koda ka sanin kana da ikon da zaka kawar idan ya zama baka da iko ya fada akan ka saboda me Allah yana faɗa a cikin Al-Qur'ani mai girma, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah bai dora mu wata rai sai abin da take da iko za ta iya yi. Don haka idan ya kasance ga tufafin ya samu najasa, baka samu ruwan da zaka wanke ba, ko kuma a ka samu ruwan amma baka da wani wanda zaka canza a jikinka ka wanke wannan mai najasa, kuma ga lokacin sallah ya kusa karewa, to a lokacin kan ka rasa iko kawai sai kai sallanka da wannan najasa din, saboda la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. A wata sura Allah bai dora wa rai sai abinda Allah ya huwace mata ya tabbatar za ta iya babu takura, sai Allah ya ce to na dora ayi kaza. Haka nan man waje Allah subhanahu wataala yana cewa yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wataala yana son ku, yana nufin ku da sauki ne da saukakawa. Kwata kwata Allah bai son ku sha wahala ko kuntata. Wannan shine ta'arifin da Allah ya wa addini. Yuridu Allahu bikumul yusra, Allah yana son ku da sauki ne. Don haka duk wani abun da zaka ga ya takura, ana ta ya haka, ana ta jin nauyin abun, to hakika ba addini bane. Wataƙila dai wani abu ne da mutum yake yin sa ba tare da ya sanya hukuncinsa yake ba. Shi yasa malaman usulul fiqh suke da wata ka'ida da suke cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, cewa wato takura ko kunci yana jawo a samu sauki da warwarewa al'amura. Sadda kunci yayi kunci, to shikenan sai Allah ya ce shikenan, to abun ma an dauke maka. Kamar yadda wato suke cewa idza daqa al-amru tas'a, idan al'amari ya kuntata to sai ya zama ya, saboda kuncin sai kuma a zo a fadada maka shi. Abun nufi shine akwai abubuwa da yawa waɗanda suke asalin su haramun ne a tsarin shari'a, amma sadda mutun ya shiga darura ko takura an halatta masa a lokacin yayi. Misali matafiyin da yake halin tafiya bashi da abun da zai ci, ga yunwa ya galabaitar da shi ya kai wani mataki na jin yunwa, kuma bashi da wani abun da yayi guzuri da shi ko guzurin ya kare, sannan bashi tunanin samun wani gari kusa da zai samu abun da zai kai bakin sa, kawai sai ya kicibus da mushe abun da ya riga ya mutu ba tare da an yanka shi ba, to a lokacin shari'a ta halatta masa gwargwadon abun da zai ci ya cika cikin sa domin ya kwaci kansa daga abun da ya shafi halaka. To kun ga kenan, a lokacin da takura ya zo babu guzuri, guzuri ya kare, sannan ba a tunanin tarar da gari a kusa da za a samu abun da za a kai baki, ga kuma wani abu ya samu, to wannan takuran sai sa ka ce to an halatta maka wannan. Kun ga yanzu an samu sauki kenan. To haka kaidar shari'a take, sadda takuri yayi takuri sai Allah ya ce to ga sauki kuma. To dan haka nan wurin sadda ya kasance ga tufafin lalle kana da shi, amma sai zama akwai najasa a jikinsa, sai zama kuma babu ruwan da zaka wanke wannan najasan da yake jikin tufafin naka, ko kuma a'a akwai ruwan amma kuma baka da wanda zaka sanya a jikinka dan ka wanke shi mai najasan, kuma ga lokacin sallah ya kusa fita, to a lokacin sai al'amarin a sauka maka a ce kai sallanka da shi wannan najasan babu komai. Yau inda a ce misali haka kawai ne, kana da riguna da yawa kuma lokacin sallan bai kusa karewa ba, kawai a ce kai sallah da najasa, wannan duk wanda haka ya ganganta bata sallansa, ko da yayi sallah din sallan ba ta karbu ba a wajen Allah subhanahu wataala. Don haka falaysa lil mukallafi an yudayyika ala nafsihi ba'da ma ja'ala Allahu sa'atan fid din, lalle mutum bai dace ba a kansa wato ya kuntata wa kansa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya riga ya bashi sauki. Fa in akhara salata an waqtiha li ajali najasatin bi thawbihi, idan har mutum ya kasance ya jinkirta yin sallah saboda kasancewan akwai najasa a jikin tufafinsa, wa huwa ajizun an izalatiha, kuma sai zama mutum bashi da ikon da zai kawar saboda abin da muka faɗa a baya na lalurar rashin ruwa, ko kuma akwai ruwa amma babu wanda zai canza ya sa a jikinsa don kar ya zauna tsirara. Faqad dayyaka ala nafsihi wa asa rabbahu, to duk wanda ya kuntata kansa ya kasa yi sallar da najasan, yi ta jiran wai sai ya samu wani rigan da zai sa, ko sai ya samu wata dabaran da zai yi ga lokacin sallah har zai fita, to hakika wannan ya kuntata wa kansa da gangan, sannan kuma ya saki ubangijinsa domin ya ki yin sallah a lokacin da Allah yake so a yi masa sallah. Wa lam yatamathal amrahu fi iqa'is salati fi waqtiha al-mu'ayyan, mutun ya kin sallah lokacin da ya dace a yi ta, don haka kenan sai ya shiga sahun wanda Allah ta'ala zai yi fushi da su in ba ya tuba ya gyara ba. Saboda haka jama'a, lallai duk wanda ya samu kansa irin wannan yanayin, tufafinsa ya samu wani abu na najasa bai samu ya kawar ko ya wanke ba, ba ruwan ko kuma akwai ruwan amma kuma ba wanda zai sa a jikinsa madadin wannan dan ya wanke wancan har ya bushe, kuma ga lokacin sallah ya kusa karewa, to wannan halatta masa kawai yayi sallansa da wannan tufafi mai da dasan ba komai. da fata an fahimta. Ci gaba mallam yace mana ma hukuman lam yajid ma yasturu bihi auratahu, menene hukuncin mutumin da bai samu abin da zai suturci al'auransa da shi ba? Lokacin sallah yayi, kayi alola an kira sallah, kuma sai kasance babu ma tufafin da daka sa a jikinka. Watakila wani zai mamaki sai to har haka zai iya faruwa? Eh, ba mamaki. Ta yayyuwa hakan ya faru da wani in kai bai taɓa faruwa da kai ba. Ta yayyuwa ya zama mutum wato barayi sun sace masa kayan sa kakkaf, na ta iya kasancewa gabanin ya samu wani ko ya dinka wani ko a bashi wasu, ko ya kasance gobara Allah ya kiyaye ta zo ta lashe kayan gaba daya ba a fita da komai ba. Kun ga wannan data iya ya zama iya abin da yake jikin ga shine kawai ya rago. Sannan kuma matsalolin da yawa da su iya faruwa, ko ka samu kanka a halin tafiya, iya kayan da yake jikin ga kenan, iya su ne, babu wasu kayan, kuma su din kansu ga su masu matsala ne. Ko ya kasance ma kwata-kwata ma yanzu an waye gari, ba kama da komai a cikin daki, kawai kake ba suturan da zaka sa ka fita bainan jama'a. To ya mutum da ya zan sallah a wannan yanayin? Mallam yace wa man lam yajid ma yasturu bihi auratahu, duk wanda bai samu abin da zai suturci al'auransa da shi ba, sallatu riyanan, yayi sallansa a haka, ma'ana a tsirara, kada ta jiran wai sai lokacin da aka kawo masa riga ko ya samu tufafi. Gudun kada lokacin sallah ya fita, kula da yin sallan akan lokacinta yafi kula da yin ta da tufafi din. To wannan shine abin da mallam yake so ya faɗa mana. To anan wurin ya jama'a, lallai wajibi ne mu sani cewa shi musulunci addini ne wanda yake na sauki, ta yadda duk wani abun da yake zai iya faruwa zai iya kasancewa da wani, ko da kai yayi nisa a tunaninka haka zai iya faruwa. Duniyar tana da fadi, in kai kana ga ba zai faru da kai ba, ba mamaki a fadin duniyar wani haka ya taba faruwa da shi, ko wasu ma a haka abun yana iya faruwa da su. To sai zan musulunci ya tsara ma waɗannan matsalolin mafita tun gabanin ma su faru. Don haka duk wanda ya karatu sai zama yana da mafitan idan abin zai iya faruwa, sai kaga bayani ya zo akan cewa ga yadda za a yi. Don haka kenan kamar yadda mallam ya faɗa, duk wanda ya zama bai da suturan da zai sa domin ya yi sallah, to hakika wannan wajibinsa ne ya yi sallah a haka. Kada ya jinkita sallan sakamakon rashin sutura, ya yi sallansa a haka, domin haka daman ya zo duniyan, ai ba wani abun kunya ba ne, tun da ya rashin iko ne ya sa rashin sa sutura ɗin. Kuma idan mutum har ya yi sallansa a haka, babu ramako daga baya. Abin da nake nufi, sallan ta yi kenan, ya sauke wajibin da Allah ya dora masa, ba sai ya zo ya biya ba a matsayin wancan ai kawai ya yi ne bisa lalura. Ta yi kenan, sai dai a dora kuma a ci gaba daga inda aka tsaya. Don haka kenan ba bukatar sai mutum ya sake wannan sallah din. Sannan kuma shi wanda ya samu kansa irin wannan yanayin, ya zama bai da tufafin da zai sa a jikinsa, sai dai ya yi sallah tsirara. To malamai sun yi sabani akan, to idan ya tashi sallan nan, shin a tsaye zai yi sallah ko a zaune? Kun sani ko shakka babu yin sallah a zaune ya fi suturta jiki ai. Ta yadda idan kana zaune al'auranka ba za ta bayyana ba da sauransu, amma sadda ka miƙe sai ya zama ka ainihin daɗa bayyana al'auran, ka miƙe gaba ɗaya tsayinka ya yi sama. To shin mutum idan ya samu kansa irin wannan laluran babu tufafi, a zaune zai yi sallan ko a tsaye? Wasu suka ce zai yi a zaune ne saboda wannan shi ya fi wato kusa da suturce jikinsa, ta yadda idan yana zaune Allah kala da wasu abubuwan da su ƙuya ba kamar a ce idan ya tashi ba. Suka ce don haka zai yi sallah a zaune saboda wannan lalura na rashin kaya. Wasu kuma suka ce ko kaɗan ba za a yi haka ba, saboda me? Ai shi Allah subhanahu wa ta'ala ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsara cewa sallah a tsaye yake so a yi masa, sai in ba za ka iya a tsaye ba ne da ka yi a zaune, in ba za ka yi a zaune ba za ka yi a kwance. To abun tambaya shi wannan mai rashin kayan wanda ba shi da wani sutura da zai sa ya yi sallah da shi, ba zai iya sallan a tsaye ba ne da za ku ce ya zauna ya yi sallan? Don haka suka ce babu hujjan cewa ya zauna, tunda dai lafiyarsa ƙalau zai iya tsayuwa, sai tashi ya tsaya abunsa, musamman shi kaɗai ne a ɗakin, an yi ba wani abun da kuma zai ɓoye ma wani, ba wanne yake kallonsa ba. An fahimta? Kuma hakika wannan maganan ya fi ƙarfi, ba buƙatar sai mutum ya yi a zaune, a tsaye zai yi, domin ƙa'idar sallah kenan, sai in mutum ba zai yi a tsaye ba kafin ya zauna. Wannan kenan. Idan kuma aka samu masu irin wannan laluran, sai zama ba iya mutum ɗaya ba ne ba, ma'ana suna da yawa. Muƙaddara wani jarabawa ya afko ma wasu mutane da suke tare a wani ma'aikata ko dai wani wajen taro, sai kasance dalili ya jawo kwata-kwata sun rasa suturan da za su sa a jikinsu. Misali, sun je wanka a rafi, sai suka yi gangancin cire tufafin su gaba ɗaya suke wankan a haka sai wani ya sada do ya sace kayan gaba ɗaya kun ga duk za su zauna kenan marasa kaya to irin wannan idan lokacin sallah yayi yaya da su yi sallah da su yi sallan su ne wuhdanan mana daidai ko kowa ya ja gefe yi sallan sa saboda kar wani ya ga al'auran wani ko kuma a ya halatta ya fi dacewa a ce su zo su yi sallah a jam'i saboda falalin da ke cikin sallan jam'i domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana wato salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja sallan jam'i da mutane da su yi daga uku yayi sama lalle wannan yafi falala yana da fifikon darajar lada akan sallan da mutum zai shi kadai har hawa 27 na babu ana nufin wai idan mutum yayi sallah a jam'i za a bashi lada 27 bane a abun ya wuce haka ai ai ko ya karatu da zaka yi na Qur'ani ma da aka ce kowane harafi da lada 10 ai ya wuce maganan 27 ko na gumancin wannan a abinda hadisi yake nunawa shine idan har wanda yayi sallah shi kadai lada 1 za a bashi to shi kuma wanda yayi a jam'i lada 27 za a bashi kenan idan wanda yayi sallah shi kadai aka bashi lada 100 shi kuma wanda yayi sallah a jam'i lada nawa za a bashi 2700 shine ninki 27 din hawan hawa har 27 idan wanda zai yi sallah shi kadai an bashi lada 1000 ne to kenan wanda zai yi sallah a cikin zamai za a bashi lada 27 hawa 27 ba ana nufin wai ladan ne 27 wato tazaran da ke tsakanin su ne annabi yayi bayani to kun ga saboda muhimmancin jam'i da irin dimbin ladan da yake cikin sa shin waɗannan mutanen kenan da a ce su yi jam'i ko kuma a wato su yi sallan su daban-daban to a gaskiyar magana duk da abun yana da nisa da hankali wasu za su ga kaman ma ba zai yi ba kuma zai iya yiwuwa wani lokaci din ba abun mamaki bane duniya tana da fadi to ko da haka zai faru lallai malamai suka ce su waɗannan jam'in shi yafi dacewa gare su zo su yi jam'i a wato su taru ya kasance mutum ɗaya ya ja su a matsayin liman sai dai shi limamin nasu ba dai yi matsa gaba ba irin yadda aka saba sallah a jam'i na maza sai dai ya kasance a tsakiyar sahu mana sahu ɗaya da su yi ba a yadda ma su yi sahu biyu ba duk yawan su ya su yi sahu ɗaya dogo kawai ta yadda wani ba zai zama ta baya ba domin wanda yake baya zai ga al'auran na gaba to ana so duka zama a wato a sahu guda ɗaya ne sannan shi malimin ya zama a cikin sahun ba a gaba ba saboda kar ya zama kuma sauran ya zama musu su ma wani abun da su kalli al'auransa to wannan shine abin da malamai suka faɗa irin dai sallan mata mata ya halatta su yi jam'i wato su samu mutum ɗaya ta ja su a matsayin limamiya amma kuma ba a tura ta gaba irin yadda ake tura liman ya je gaba ana bin sa ta ma da ta kasance ne a cikin sahun gaba din ta yadda ba da su yi ba sai sun jira ta yi a matsayin ta na limamiya to haka su ma waɗannan da suke samu kansu a hali na tsaraici wannan abu da su yi kenan wato su yi jam'i sannan limamin su ya zama a tsakiyar sahu sannan kuma duk yawan su sahu ɗaya da su yi ba a yadda su yi sahu ɗaya ko a sahu biyu ko uku ba wannan kuma shine fahimta da ra'ayin mazhaban Shafi'iyya wato wanda jagoran mazhaban shine Muhammad ibn Idris Shafi'i wannan kuma shine fahimtan al-Imam Ahmad ibn Hanbal da mazhaban sa na Hanabila kuma shine wato ikhtiyari zabi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa lalle ya halatta su yi jam'in su kuma ya fi lada saboda ladan da yake cikin sallan jam'i sai dai ga irin sallan da ake so su yi jam'i idan haka din ya kama da fatan an fahimta to abu na gaba shine yace ma hukuman aqta al-qiblata menene hukuncin wanda ya kuskure wa al-qibla bai dace a al-qibla ma'ana bai yi sallah a inda ya kamata a yi ba bai kalli inda ya kamata a kalla na saitin ɗakin Ka'aba ba ya kuskure mata ba nan ya kalla ba amsa yace wa man aqta al-qiblata duk wanda ya kuskure wa al-qibla ya kasance ba ita ya kalla ba a ada fil waqti to wannan zai saki sallan take akan lokaci ba tare da ya jinkirta ba to dangane da abun da ya shafi al-qibla Allah subhanahu wataala ya bada umurni cewa fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram idan ka tashi sallah ya rasulullah ka kalli wato ka juyar da fiskanka ya kalli saitin masjid al-haram wanda shine dakin Ka'aba sannan yace fa aina ma tuwallu fa menene aina ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra kuma sauran jama'a musulmi na duk duniya a duk inda kuka samu kanku ku fuskanto fuskokin ku mana ku kalli wato saiti da inda dakin Ka'aba yake nan ne Allah yake so a kalla yayin da za a yi masa ibada na sallah to sai zama mutun ya kuskure bai kalli alƙibla din ba kuma ina shan maimaitawa saboda mu dada ganewa ya zauna ga kwalomu kar mu dauka alƙibla ba kowa shine gabas kun ga mu muna daukan gabas shine alƙibla a gare mu saboda kasancewa muna yammacin ɗakin Ka'aba ne da za a samu wanda suke gabashin ɗakin Ka'aba su yamma ita ce alƙiblan su da za a samu wanda suke bangaren arewacin Ka'aba din sai zama kudu ita ce alƙiblan su wanda suke wato kudancin Ka'aba arewa ita ce alƙiblan su da haka duk inda ake ita ake kallo a juyo a kalle ta to wannan shine ma'anar alƙibla ba wai gabas kawai ba to sai zama mutun ya kuskure wa alƙibla bai yi sallah inda ya kamata yi ba ma'ana bai kalla alƙibla din ba to shi kuskure wa alƙibla abu biyu ne ɗayan abu biyu ne ko dai ya kasance mutun ya ainihin kuskure ta hanyar ya bata baya kwata kwata ko ya kalli wani waje daban wanda ba ita ba yanzu misali alƙibla mu ai gabar ne da mutum ya tayi sallan bisa kuskure sai ma ya kalli yamma gaba ɗaya kun ga wannan asalin bada baya kenan ban tafin makahu ko ba haka ba ko kuma ya kalli kudu kun ga wannan ya ainihin juya shi ma ko ya kalli arewa to wannan shine wato bada alƙiblan da ake nufi kuskure wa alƙibla din awin irafan shadidan ko kuma na biyunsa shine ya kasance mutum ya goce wa alƙiblan gocewa mai tsanani ta yadda ya tabbas gabar ɗin ne amma kuma sai ya zama ya kalli wato gabas maso arewa ko gabas maso kudu an fahimta misali kaman ba ga gabar ɗin ba sai ya zama mutum kuma haka zai kalla kun ga dai ya ɗan samu gabar ɗin da ya koda kaɗan ne amma kuma ya goce mata gocewa mai nisa duk da bai kalli nan kai tsaye ba amma kuma ya rasa gabar ɗin ko mutum ya goce ya kasance ya kalli ta haka ya dai samu gabar ɗin kaɗan amma kuma ya goce mata ya yi yawa to duk wannan ala lissafa shi a matsayin kuskure wa alƙibla amma idan ya kasance kuskure ne ɗan kaɗan misali ga yadda gabar ɗin take mu ɗauka cewa wannan ita ce ɗakin Ka'aba da mutum ya zo sai ya kalli haka kun ga kuskurewa ne wanda yake ba mai nisa ba wannan ba izininsa ba wani matsala a ciki domin attamu ɗin da muke sallah a matsayin mun san ina ne gabar ɗin ba yadda za a ce wai ainihin setin Ka'aba muke kallo ba zai yi ba ma ba zai yi a ce ainihin setin kake kallo ba kai dai kana fuskantar inda take wurin da take kawai amma ka kalle ta direct wannan ba zai taɓa yiwuwa ba to saboda haka idan aka zama kuskurewan kaɗan ne ba wani matsala amma ya zama kuskurewan ya yi nisa shi ma ana ɗaukansa a matsayin kuskurewa alƙibla ko ya zama ma ba da baya gaba ɗaya a yamakon gabar a kalli yamma ko a kalli kudu ko a kalli arewa to wannan shi ne ake nufi da kuskurewa alƙibla to dangane da irin wannan shi ne malamai na fiqhu suna cewa duk wanda ya kuskurewa alƙibla ana duba yanayinsa idan mazaunin gida ne a gari yake maraya inda mutane suke rayuwa kuma musulmi ne mafiya yawa a wurin to wannan in ya kuskure wa alƙibla wajibinsa ne sai ya sake wannan sallan idan har sallan da ya din ba alƙibla ya yi ta ba kuma sawa'un wato ya yi amfani ne da zancen wani da ya ba shi labari ko kuma da iya ƙoƙarinsa ne a fahimtarsa yana ganin aidan ne ya kamata ya zama alƙibla kawai sai kuma ya bayyana masa ayi daga baya ba alƙibla bane bayan ya riga yayi sallah to dole sai ya sake wannan sallah saboda me hankali ba zai karbi a ce wai duk garin ba san ina ne alƙibla ba na ɗaya kenan na biyu kuma ko da kai baƙo ne a garin to lallai su wanda suke mazauna garin su ya kamata a nemi bahasi a gunsu a nemi jawabi ina ne alƙibla to haka a lokacin mutum lalle zai yawa masalla idan ya yi ta bisa kuskure bai kalli alƙibla ba tunda a matsayin maraya yake gari ne ba wanda yake ba mutane ba idan kuma ya kasance mutum ko da ɗan gari ne amma ko makaho ne ba shi da ido ai sai da ido ake gane alƙibla in ya zama makaho ne to wannan an yafe masa sadda ya zama bai samu wanda zai dora shi a hanya ba shi ai makaho ba zai taɓa gane ina ne alƙibla ba ko da a garin aka haife shi ya shekara ma 80 saboda mai babu ido ba zai gane ina ne nan shine yankin kaza nan ne yankin kaza ba dole sai an masa ishara in dai ba wani abu na alama ya ajiye ba zai gane ina ne alƙibla ba tunda bai da idanu to idan ya zama shi makaho ne to wannan ko dan garin ne in yayi sallah ba alƙibla ba saboda babu wanda zai nusar da shi wannan sallarsa ta yi bada a dora masa wato sake sallah ba amma ya zama mai gani ne mutum kuma wato a garin yake ko ba a garin ba ne wajen maraya ne sosai wadda ko masallatan ya duba zai iya gano ina ne alƙiblan garin sai ya yi sallah ba tare da ya kalli alƙibla ba to hakika wannan wajibinsa ne sake sallah kada ya yi wata kawai sallah sake sabon sallah ta kama shi amma idan ya kasance mutum matafi ne wannan duk bayanin da muka yi a matsayin mutum dan gari ne ko da ba dan gari ba dai maraya ne wurin gari ne sosai to idan kuma ya kasance mutum matafi ne ba garin sa bane ba gunta yaje sai sallah ta kama shi akan hanya lokacin sallah tayi gashi ba su isa garin ba sai suka tsaya da su yi sallah ko kuma dai sun isa garin amma kuma dai ba su samu wanda da su nemi bayani a gonsa ina ne alƙibla din ba to a lokacin abun zai koma zuwa ga kokarin su su matafiyan ko shi matafiyan sai ya yi wasu lissafin sa da auna-aunan sa a iya nazarin sa ina ne yake ganin ya kamata ya zama alƙibla to idan yayi wannan nazarin yayi wannan tunanin sai a zuciyarsa ya yanke hukuncin nan ne alƙibla sai ya salla a haka to koda daga baya an samu kuskure ba nan ne alƙiblan ba sallar sa tayi sai dai ya gyara a na gaba kawai amma idan ya kasance da ya zo garin ko aka tsaya a hanya za a yi sallan ko aka isa garin ba samu wanda su tambaya ba kuma bai wani kokari ba kawai shi yayi sallan yadda ya ga dama haka kawai shi ya ga kawai nan ne alƙibla shi nan ne ta masa kawai sai yayi sallah kuma sai aka yi rashin sa'a ya kuskure wa alƙibla to hakika wannan dan sake sallah ya kama shi sannan kuma dole ya kiyaye a nan gaba ya tabbatar inda yayi na kuskuren nan bai sake yi a haka ba saboda haka wannan kuma zai faru ne ko da mutum ya kasance yana cikin sallah wajibin sa ne aka zo aka gaya masa to dole ya juya sawa'un bisa kuskuren ne ko kuma bisa sakacin ne in har mutum ya kasance yana sallah ba alƙibla da ya kamata ya kalla ba sai ɗan garin ko wanda yake da masaniya akan nan ba alƙibla bane sai ya zo ya nusar da kai to wajibi ne a take kana sallan ba daga cewa sai na yi dadda wannan in a wata sallah zan gyara ba a sallan sai kai kokarin juyawa zuwa ga inda ya maka ishara ya nuna maka sai ka ci gaba a haka kuma ba buƙatar wai sai ka dawo da baya wanda ka riga kai ko da ba alƙiblan ba ya riga ya tafi yayi shikenan sai ka ƙarasa wannan domin me shi kansa maiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance suna cikin sallah aka saukar da wahayi sai gashi an juya alƙibla daga baitul maqdisi da suna kallon arewa ne sai Allah ya ce su dawo suna kallon shi jikin ɗakin Ka'aba din sai annabi ana sallah aka yi juya aka kalli shi ɗakin Ka'aba din wannan yasa masallacin da haka din ta faru ake ce masa masjidul qiblataini wanda suka je aikin haji da su iya samun wannan bayanin yana daga cikin wuraren da ake kai mutane domin tarihi to saboda haka kun ga suna sallah sai aka ce su juya kuma ba a ce annabi ya sake sallan daga farko ba wanda yayin dai tayi da wanda ya kalli can din da wanda ya kalli nan din sai ya zama tayi nan gaba ne shine ba a so a sake kallon can to saboda haka mutum koda yana sallah aka sanar da shi kuskuren sa wajibi ne ya zo ya daidai din ya gyara me hujja akan wannan shine hadisin Amir ibn Rabi'a daga babansa yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin wata rana mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a halin tafiya fi lailatin muzlimatin a wani dare wanda yake mai tsananin duhu falam nadri aina alqibla saboda duhu wannan yasa ma bamu gane ina ne alqibla mun kasa gane ina ne alqibla fasalla kullu rajulin hiyalahu sai ya zama kowane mutum kawai ya yi sallah inda yake ganin shi ne alƙiblansa falamma asbahana lokacin da gari ya waye duhu ya tafi haske ya zo zakarna zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam sai muka gaya wa manzo Allah ga fa abin da ya faru da mu cikin dare kai kana can masaukin ka kuma muna gefe lokacin sallah ya muka rasa yadda za mu yi duhu sai kawai kowa ya yi sallah inda yake ganin shi ne alƙibla fanazala qawluhu ta'ala kawai sai ga aya ta sauka da dumi Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka kalla to lalle Allah yana maraba da ku kuma Allah yana gun da ilimin sa don haka ba matsala bane tunda kuskure kuka samu daidai ne don haka annabi bai ce ku sake sallah ba bai musu fada ba sallah ta riga ta yi tunda ijtihadi suka yi ba su yi abun sakaka ba kamar yadda wani hadisi Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaice shi kwatankwacin sa akwai hadisin Jabir dan Abdullah wanda shi ma yace wata rana suna halin tafiya suka samu rikicewan alƙibla aka kasa gane ina ne inda ya kamata a kalla za a yi sallah bayan kowa ya yi sallah inda yake ganin shine alƙibla ba su daidaita ba kowa yayi yadda yake ganin shine a gunsa da suka dawo suka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa falam ya amurna bil i'ada annabi sallallahu alaihi wasallama bai umurce mu da mu sake wannan sallan da muka yi ba ta da cewa fa kowa da inda ya kalla wannan ya kalli can wannan ya kalli can wannan ya kalli can muka gaya masa bi ce kowa ya sake sallah ba wa kala sai ya ce kad ajizatukum ko kad ajizatkum salatukum yace sallan ku tayi ba komai saboda me sun yi iya kokarin su wajen gano ina ne alƙibla don haka dai a takeice jama'a idan har mutun yayi iya kokarin sa wajen gano ina ne alƙibla din da wasu aunan sa da tunanin sa da nazarin sa sai ya sallan aka yi rishin sa a kuma ya gane daga baya ba nan ne alƙiblan ba sallan sa tayi ya kiyaye a daga ba amma idan mutun yayi abun da ka ba lissafi ba wani tunanin ya kamata in tambaya ko in gano ina ne ga alƙibla din to idan aka samu kuskure wajibin mutun ne sai ya sake wannan sallan kuma ya kiyaye gaba kai wasu ma suna cewa idan da mutun zai haka koda ya dace locally kawai sai ya dace ya zama nan ne alƙiblan to suka ce a hakan ma sai ya sake sallah saboda ba bai abun da ilimi ba koda alƙiblan ne in dai zama babu wani nazariya da ya ba wani aune kawai yayi sallah haka koda ya dace nan ne alƙiblan suka ce sai ya sake saboda mai bai abun da ilimi ba to mu karasa yace ma hukumul i'adati fil waqti menene hukuncin maimaita sallah akan lokacin takabbarin ta fita idan mutun ya kuskure wa alqibla din wa kullu i'adatin fil waqti fahiya fadila mal yace maimaita sallah da sake ta akan lokaci gabanin lokacin ya fita wannan mustahabbi ne shine ma'anan fadila ay mustahab mustahabbi ne yin haka daga koda lokacin ya fita dai ba matsala bane ka biya sallah din wanda kai wannan bisa kuskure din nan ba ana fadan idan mutun yayi ba tare da yayi wannan istihadan ba ba tare da yayi tambaye-tambaye ba kawai sai kuma sai zama ya kuskure wa alqibla to lalle sake wanda ake so yayi shi a take kar ya bare sai ya jinkirta in ya jinkirta to tayi dai amma kuma yin ta a take din shine fi falala yafi zama mustahabbi na karshe yace hal tu'adul fa'itatu wan nafilatu fil waqti shin za a sake maimaita sallar da ta riga ta wuce a baya can da kuma sallar nafila a wannan lokacin da mutun ya sake sallar da ya gano bai kalli alqibla daidai ba amsa yace wa kullu ma tu'adu minhu as-salatu fil waqti yace duk wani sallar da mutun dai sake akan lokaci da muka yi bayani a sama fala tu'adu minhu al-fa'itatu wan nafila ba a maimaita sallar da ta wuce ake bin ka bashi na can baya walan nafila haka nan ba a maimaita yin nafila shi ma nafilan ya riga ya tafi a wancan zurin ba bukatar sai ka sake shi yanzu tunda ka gano alqibla don haka ma nan wannan karatun na karshe shine idan mutum ya kuskure wa alqibla ana so take ya tashi sake sallan kar ya bari sai lokaci ya ja in yayi haka yayi mustahabbi ya samu karin lada ya gyara kuskuren sa da wuri idan kuma ya bari aka samu jinkiri to yayi makaruhi ba haka aka so ba domin ya bar sallan tayi sanyi sai daga baya zo a matsayin kaman biyan bashi yake yi to shine sai ya tambaya shin idan kuma nafila ne bayan mutun yayi farilla a ya kuskure wa alqiblan shi bai sani ba bayan ya gama nafila a farilla sai kuma ya kawo nafilfili to idan ya gano cewa wannan inda ya kalla din yayi nafilan bayan ya idar da farilla shi din ba daidai bane ba alqibla bane shin nafilfilin da ya din ma sai ya sake su shine aka ce su kan ba sai ya sake ba domin mun karanta a baya cewa wanda yake matafiyi a yanda yake kan abun hawansa in dai sallar nafila ne ya kamata ya halatta masa yayi sallan a duk inda dabban ta kalla ko inda abun hawansa ya kalla ba dole bane sai mutun ya kalli gabas in dai sallar nafila ne don haka tunda wannan sallar nafilan da ya bisa kuskure ne to wannan nafilan ana sa ran ta karbo a gun Allah farillan ce ne tunda Allah ya tsara dole ga yadda za a yi to dole sai mutun ya sake in ya zama ba da istihadi ya kalli wannan alqiblan yayi sallah ba abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya tare mu a cikin ladan kuskuren mu Allah ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi